sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Binta Suleiman Yaro. Da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Binta da kanin labarai.
To Hafiz, wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar internet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda 9 kutse. Da alama babban kwamandan sojin Sudan ya kara karfin rike madafin iko yayin da ya nada sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta. Gwamnatin Amurka ta buƙaci Amurkawa da su fice daga kasar Haiti saboda tsananin rashin tsaro da kasar ke fama da shi.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke wasu gungun 'yan damfara da suka kai samame da bincike a gidan mai shari'a kotun koli Mary Audley, lamarin da ya dauki hankalin masana da ke bayyana cewa
yanda mutanen nan ma'aikata na bogi suka zauna suka shimfiɗa suka tunanin su aikata wannan kasar nan lalacewar ta kai wani hali abin mamaki matuƙa gaya.
Ƙwararru sun fara tsokaci kan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi akan zaftare musu wani kaso daga cikin kuɗaɗen bashi da aka karɓa na Paris Club. A jamhuriyar Nijar kuma muryar Amurka ta karrama wasu ƙungiyoyin ci gaban al'umma. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Juma'a Mubarak, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a ranar bikin karrama mazan jiya na farko tunda ya zama shugaban kasa, shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarni ga jami'an gwamnatinsa jiya Alhamis da a samar da ingantattun magunguna ga tsofin sojojin da suka sami lahani sakamakon shakar iska mai guba da kuma yin nazarin cututtuka da suka kamu da su yayin da suke hidima a kasashen waje. Sojojin Amurka sun shafe shekaru suna shakar hayaki mai guba a inda ake musayar wuta lokacin rangadin aiki a yankunan yakin Iraki da Afghanistan. Ana zubawa kayayyaki da ke da hadari kamar na'urorin lantarki da bayan gida da man fetur a cinna musu wuta su rika ci suna tada hayaki mai guba cikin iska. Wannan umarnin ya shafi Biden kai tsaye, ya faɗa ba tare da wata hujja ba cewa cutar kansar ta kashe dan sabo a 2015 tana da alaka da shakar iska mai guba a irin waɗannan ramukan da ake kone-kone yayin da aka tura shi aiki a Iraki. Wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar internet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke da alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda 9 kutse, ciki har da akalla guda 1 na Amurka. Rahoton na kamfanin Palo Alto Networks na Santa Clara a jihar California ya gano masu kutsen suna sata sirrin shiga dandalin yanar gizo daga kungiyoyi da nufin ci gaba da shiga shafuka na dogon lokaci. Rahoton ya ce daga ranar 22 ga watan Satumba zuwa farkon watan Oktoba, masu satar bayanan sun yi kutse a akalla hukumomi 9 a fannonin fasaha, tsaro, kiwon lafiya, makamashi da ilimi. Ba faɗi sunan ko guda ɗaya daga ciki ba. Kungiya ɗaya tana cikin Amurka. Ryan Olson, mataimakin shugaban leken asirin a kamfanin Palo Alto Networks, ya ce duk wani kamfanin da ke kasuwanci da Pentagon zai iya samun bayanai iri-iri a cikin email dinsu game da kwangilolin tsaro da ka iya zama da sha'awa ga 'yan leken asirin kasashen waje. Da alama babban kwamandan sojin Sudan ya kara karfin rike madafin iko jiya Alhamis yayin da ya nada sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta makonni biyu bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula. Matakin na Janar Abdul Fatah Burhan ya ci karo da alkawuran da sojoji suka sha na cewa za su mika mulki ga hukumomin farar hula bayan sun kwace mulki a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba. Majalisar Dinkin Duniya ta ce lamarin yana da matukar damuwa. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa muna son ganin an mika mulki cikin gaggawa. Muna son ganin an sako Prime Minister Abdullah Hamdok daga gidan yari da kuma duk wasu ƴan siyasa da shugabannin da aka tsare. Tun bayan juyin mulkin Hamdok da jami'an gwamnati da shugabannin siyasa sama da 100 ake tsare da su tare da dimbin masu zanga-zanga da masu fafutuka.
Kuma dalla anjima kadan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Headquarter ɗin sandan Najeriya ta sanar da cewa jami'an da sun cafke wasu ƴan damfara 14 da suka kai samame tare da bincike a gidan mai shari'a kotun kolin Najeriya Mary Audley a watan October da ya gabata a matsayin masu gudanar da bincike na gwamnatin tarayya. Daga Abuja ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da ci gaban rahoton.
Kakakin ƴan sandan Najeriya kwamishinan ƴan sanda Frank Mba a wata sanarwa da aiko mana a daren jiya ya ce masu binciken manyan laifuka na hedikwatar ƴan sandan ƙasar ne suka gano tare da cafke waɗannan ƴan gada-gada masu binciken ƙarya. Al'amarin mai kamar wasan kwaikwayo wani mai suna Aliyu Umar Ibrahim dake kiran kansa mai kwarmato biyo bayan labarin kanzon kurege da ya samu daga wani mai suna Yusuf Adamu ya ce shi yaron gidan Chief Peter Odili ne wato tsohon gwamnan jihar Rivers. Ya ce akwai wasu madudin kudade na kasashen waje da aka dankare a gidan alkalin kotun kolin Najeriya dake unguwar Malau na masu hannu da shuni na Maitama dake nan birnin Abuja da yake zargin karamtaccen hanya aka tara su. Sun tuntubi wasu mutane biyu wato Shehu Jibo da Abdullahi Adamu da su kuma suka gabatar da shi ga wani mai suna Bayero Lawal da shi kuma yake ƙaryar cewar washi director ne a hukumar EFCC. Shi kuma ya kai su ga wata mata mai suna Hajiya Maimuna Mai Shanu ita kuma ta kai su ga wani mai suna Mr. Michael da shi kuma ke ƙaryar cewar wai shi ne director mai kula da kudaden kasashen waje na wata hukumar ƙarya mai suna hukumar kwato dukiyoyin gwamnati wacce ke ƙarƙashin ma'aikatar shari'ar Najeriya. Hukumar da ƴan sandan Najeriya suka ce kwata-kwata ma babu ita a jerin hukumomin gwamnatin Najeriya. Shi Mr. Michael din nan daga nan ya gabatar da mai kwamatan a gaban Lawrence Ajodo wanda shi ne ɗan sandan Bogin mai mukamin babban Suburtanda wanda ke gabatar da kansa a matsayin babban jami'i na wancan hukumar Bogin inda suka tsara kai samame tare da bincike a gidan alkalin kotun kolin Najeriya mai shari'a Mary Odeli tare da taimakon wani mai maganin gargajiya. Shi dai wannan ɗan sandan Bogi kazalika ya haɗa kai da wani babban ɗan sanda mai mukamin ASP da kuma wasu sojoji guda biyu da ma wani ɗan jarida. A halin yanzu ƴan sanda na can na faɗaɗa bincike. Tuni kuma lauyoyi a Najeriya ke cewar wannan al'amari dai yana ba su mamaki. Barista Yakubu Salibawa jigo ne a ƙungiyar lauyoyin Najeriya.
Ina cike da mamaki saboda a duniya duk abin da baka taɓa tunani ba a wata ƙasa a Najeriya zai iya afkuwa. Wato abin ban mamaki ba abin takaici shine yanda mutanen nan ma'aikata na bogi suka zauna suka shimfiɗa suka tunanin su aikata wannan kasar nan lalacewar ta kai wani hali abin mamaki ne matuƙa gaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, nan gaba kaɗan za ku ji abin da masana ke cewa kan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnonin jihohi akan zaftare musu wani kaso daga cikin kuɗaɗen bashi da aka karɓa na Paris Club. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gabinta ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta dakatar da fitar da bayanan fadar White House na wani ɗan lokaci da kwamitin majalisar dokokin Amurka ya nemi a gudanar da bincike kan tashin hankalin da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu inda ya amince halin yanzu da buƙatar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Hukuncin gudanarwa da kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta bayar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata na gundumar Columbia ta hana fitar da bayanan da za a yi yau Juma'a har zuwa ƙarshen wannan watan. Kotun daukaka kara ta kafa hujjar baka a shari'ar a ranar 30 ga Nuwamba. Yiwuwa shari'ar ta kare a kotun koli ta Amurka. Gwamnatin Amurka ta buƙaci Amurkawa da su fice daga kasar Haiti saboda tsananin rashin tsaro da kasar ke fama da shi da kuma karancin mai. Wannan karancin ya shafi asibitoci da makarantu da kuma bankuna. Gargaɗin daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Haiti da 'yan sandan kasar ke fafutukar shawo kan kungiyoyi da suka toshe tashoshin rarraba mai na tsawon makonni. An rufe gidajen mai jiya Alhamis. Ba a san adadin 'yan Amurka nawa ke zaune a Haiti a halin yanzu ba. Ba a buƙatar 'yan ƙasar Amurka su yi rajistar balaguro zuwa ƙasashen waje. A halin da ake ciki, hukumomin Amurka da na Haiti na ci gaba da ƙoƙarin ganin an sako wasu mambobi 17 na wata ƙungiyar ma'aikatan ayyukan jinƙai da ke aiki da ma'aikatar agajin Krista da ke jihar Ohio.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da hukuncin da babbar kotun tarayyar Najeriya ta yanke na dakatar da gwamnatin tarayya daga cire dala miliyan 418 daga asusun ajiyar kuɗi na jihohi 36 da ke kasar, bisa ga dukkan alamu tana kasa tana dabo sakamakon umarnin ofishin ministan shari'a kuma babban attorney general na Najeriya da ya buƙaci gwamnatocin jihohi su biya kuɗaɗen. A cikin hira da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim, masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya bayyana hanyar da al'umma za ta iya amfana da wannan dala miliyan 418 da ake neman zabtarewa a kasan jihohi,
inda za a maida hankali a kai abubuwa na nutsuwa a samu a daidaita tsakani. Wannan kuɗi zai yi wa mutane aiki sosai a ƙasa, zai gyara wasu muhimman abubuwa wanda in aka yi amfani da su zai amfanar sosai. Yadda takaddama ta kai ta kawo a sa tunani da hangen nesa mai yawa, kuma sa tunanin talakawa da yanayin yadda tattalin arziki zai kasance, domin an cire wannan kuɗin gaba ɗaya, watakila jihohin nan an ce in ba guda biyar ba babu wanda za su iya biyan albashi. To kaga rashin biyan albashi ko akwai tashin hankali a cikin shi, ballantana a yi sauran ayyuka na yau da kullum wanda kusan zai gurgunta ayyukan gwamnati kuma zai ƙara yawan talauci a cikin al'umma.
Kakakin kungiyar gwamnonin kasar Abdulrazak Bello Barkindo ya bayyana cewa wannan lamari ya janyo tarnaƙi wajen biyan albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi da jihohi.
Mu buƙatar mu shine kawai shi Attorney General ya bari kotuna su zartar da wannan zance a tare da aikin ga watan da ya gabata, wato Akuba gaba ɗaya commissionerin kuɗi na jihohi baki ɗaya na Najeriya sun isa karɓi allocation wanda kuma ya zo ya yi wa biyan albashi, ya kawo wahala ga biyan albashi, ya hana talakawan Najeriya tafiyar da harkokinsu yadda suka saba, domin ba yadda za a yi idan ba a karɓi allocation ba waɗansu jihohi ƙananan ƙananan jihohi su samu su biya kuɗin albashi.
Masanin shari'a kuma babban lauya a Najeriya Farfesa Tahir Marmar ya yi ƙari da cewa
kin duba ai kuɗi wannan kuɗin nan ba karɓi kuɗi ba ne, don akwai shakku akan dalilin biyansu, ya kamata kotu ta zauna da bincika don kasanan mun sha jihiyar wannan abu da ya dugu haka wanda babu tabbas akan al'amura sai a zauna fitar da kuɗin jama'a da yawa haka. Tun da yana gaban kotuna yanzu, ya kamata a bada dama kotu ta shiga ciki da bincika ainihin me yake faruwa, akwai dalili, akwai hujja, dole 'yan Najeriya su zauna da ido a buɗe da tabbatar cewa duk wani biyace-biyace da za a biya wa mutane 'yan kwangila kamar wanda ya kamanci wannan abu, ya kamata a zauna bincika da gaske.
To sai dai ofishin ministan na shari'a ya jaddada cewa wannan mataki ya biyo bayan hukunce-hukunce kotu biyu da ke da nasaba da sharuɗin sassantawa da aka cimma lokacin da kungiyar gwamnoni ta shigar da ƙara a shekarar 2017 da shekarar 2019. Ya kuma ce sauran ƙararraki biyu wata babbar kotu ce ta yanke a shekarar 2013. Idan za a iya tunawa, a shekarar 2005 ne ƙasashen duniya masu bayar da bashi ƙarƙashin kungiyar Paris Club suka yafe wa Najeriya bashin da suke binta a wani mataki na taimakawa ƙasar don ta yi amfani da kuɗaɗen wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummarta. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar, inda muryar Amurka ta karrama wasu kungiyoyin cigaban al'umma da makarantun koyon sana'a a ƙasar sakamakon gudunmuwar da suke bayarwa wajen samar da cigaban al'umma, musamman batutuwan da suka shafi mata da matasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Umaru Barma ya aiko mana karin bayani.
A yayin wani kore-koren bikin da aka shirya a ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a karkashin jagorancin shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa, wakilan kungiyoyin da suka hada da kungiyar mata ta FAD da ta mawakan zamani da ta ƴan jarida da shugabannin makarantar horon ƴan jarida wato IFTIC da na hukumar sadarwa ta CSA suka karbi kyaututtukan da suka hada da riguna t-shirt da littattafan agenda hada da biro da gora da jaka dukkan su masu alama da tambarin muryar Amurka.
Abinda kuke gani a nan sample ne na abinda yake cikin jakunkunan nan. Kowace kungiya mun yi mata jaka kamar guda 50 don ta bayar wa mutanen ta.
Daraktan kula da sha'anin karatu a makarantar IFTIC da Rabiu Adamu yayi godiya ga muryar Amurka sakamakon abinda ya kira karramawa irin ta ban girma.
Muna godiya da wannan tsaraba da kuka kawo mu da zamu je mu ba insha Allah ɗan jarida su kuma kowane kowa ya ga VOA ya san gidan radio na Hausa da muke saurare kullun kuma. Duk wanda ya zo da jinin jarida yana zuwa wajen mu da turanci ana cewa pepiniere na journalist.
Yawwa.
Kenan mu ne mu ke horar da su, kenan dole mutum sai ya biyo ta hanyar tamu.
Haka dai su ma sauran wakilan kungiyoyi da na hukuma suka bayyana farin cikin su da samun wannan kyauta daga sashen Hausa.
Da sunan kungiyoyin mu na ƴan jarida, muna ma shugabannin VOA godiya bisa ga wannan kyauta. Muna fatar da ikon Allah Ubangiji Allah ya ba mu sa'a mu ci gaba da wanga hudda da mun fara da
aikin mu da ƴan jarida kaman duddai ne kan duk ga yeshi mu ma cikin communication muke ga muna godiya kuma muna so baiwa kuma yarin ka samu na wakoke mu.
Wannan na matsayin wani bangare na ayyukan da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto ke gudanarwa albarkacin ziyarar aikin da ya fara a jamhuriyar Niger, inda a ƙarshen mako zai sauka a Damagaram jihar da ke kan gaba a yawan mutane a wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba,
manuniya. Gayyar gargadin gaya wa gwamnoni da 'yan majalisar jam'iyyar APC cewa su watsa ruwan sanyi ga wata wutar rikicin cikin gida da ta ruru ya tattari ya tashi a tashi irin na tantabaru.
Kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu, sun anshe demokaradiyya, sun ɗauka su ne demokaradiyya. Mu kuma muka maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe.
Sai dai kuma su yayin jam'iyyar PDP da ake ganin gwamnonin jam'iyyar ke juya su duk inda suka ga dama gaya wa duniya suke cewa wannan kuma ƙarya ce kawai kuru-kuru.
An ba na yi wake na ai jam'iyyar ta fi yaya kan kuma su albarka su girma su mukami sannan su kiyaye su. Saboda haka me abin cewa a'a shikenan gwamnati za su zo su kwace jam'iyyar kaza kaza. Yan gwamnati mu yan jam'iyyar mu ne.
Game da maganar mulki na mulki zuwa wani yankin Najeriya kuwa ƴan arewacin ne ke cewa babu wani ɗan yanki da zai yi wa ƴan arewacin Najeriya wuru-wuru.
Sauran Najeriya ba za su yi ma arewa komai ba, amma muna iya makanmu. Ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban da dan arewa.
Sai dai kuma su yi masa jan tare Najeriya cewa suke tunda kowane nau'i na shugabanni a Najeriya ya yi shugabancin Najeriya, to yanzu ba lokaci ne da ya kamata su ma ƴan masarjan tare Najeriya wani ya zama shugaban ƙasa don sun gaji da rike sauran kujeru.
Tsoffin sojoji sun yi gwamnoni ma sun taba, ai yanzu sai a bar mana mu ƴan majalisa.
Sai dai kuma duk da haka ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya ga yau duniya yake cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ake ta auna awan halin duk wanda ya fito takara don ganin abin da ya yi a baya kuru-kuru.
In ka ci ma ka yi to ka nuna wani kai da yadda da yake siyasa ta yawa duk abin da aka fara duk kuke zana campaign ba ita ake yi ban aka shiga office.
Wannan ba kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kokarin shi kowane mako shine mu samu abin da masu sauraron mu za su dan karu. Wannan shiri kuma shine shiri na 39 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin nuna masu sauraro gaskiya kurukuru. Gaskiyar kuma ita ce jigon jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ya ce ya lakanci yan kasa ba za su fahimta ba amma damar za a yi musu shiru. Saboda haka ne ma Lami dan ya lallaga batun buge goyoyin masu yada cewa jam'iyyar PDP na gudana ne karkashin wasu gwamnoni tsiraru.
Da gwamnatin PDP, da dan PDP da PDP ne. Da ina gwamnati ko ba ce zan kwace ba? Jin sai shi gwamnati da jira, ban ce zan kwace wuce ba? Rushin Obasanjo yana president shugaban jam'iyya. Ban ce na su kwace isa tan ba? Burin gina gwamnoni, mu ke ba da gudunmawa wajen gina jam'iyyar nan. Yanzu ga gwamnoni saboda haka gwamna yanayi ne domin akwai wani hakki a kan da zai ba da gudunmawa dan gina abin da ya raya shi. Ma'ana shine da ya ba uban sa wani abu. An bana haihuwa kenan ai. Jami'a ta fi yaya. Kaji ko masu albarka su girma su mukami sannan su kiyayen su. Saboda haka me abin cewa a'a shikenan gwamnati su za su kwace jami'a kaza kaza. Yan gwamnati mu yan jami'an mu ne. Yayan mu na jami'an mu ita haife su. Masu biyayya ne saboda haka masu ba da gudunmawa ne.
Tun bayan kwaskwar kwaskwarimar kwashe wasu sassa na kundin dokar zaben da ƴan sassan tare na Najeriya suka ce yanzu idan za a yi zaɓe na fidda gwani cikin kowace jam'iyya to a fito kawai al'umma su jeru. Daga nan ne kuma wasu ƴan ƙasa ciki haɗa gwamnonin jam'iyyar APC suka ce babu yadda za a yi su bari suna gani irin wannan ta faru. Sai dai kuma da alamu duk da tattara taron tattauna wannan batu da aka yi tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC da kuma masarjan tarayyar Najeriya to an tashi taron da sauran daru. Saboda ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya da halarci wannan taro Sanata Ahmad Babba Kaitan jihar Katsina ya gaya wa Madina Manuniya abin da ya faru.
Goron gayya aka bamu muka je fada shugaban kasa domin mu tattauna hanyoyin da zamu samu daidaito saboda jam'iyyar mu ta zauna lafiya.
To akwai wata takaddama ne tsakanin ku da fadar shugaban kasa?
Ita fadar shugaban kasa ta shirye yadda za a shirye gwamnoni ne da sanatoci domin su zauna a samu daidaito kan maganar zaben 18 ke. Kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancin su sun anshe demokradiyya sun dauka su ne demokradiyya kowa bai san abin da yake ba. Mu kuma muka yi harkar zabe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshi. A jam'iyyance sun anshe matalaka damar shi dake gare shi ta canza ESCO inda duk yawancin su suka maida su. Idan muka ba abin da gwamnoni suke so ya tafi to lalle lalle mutane za su fita daga jam'iyyar PDP kada mu manta ta shekarar 16 tana mulki kasar nan amma da dan Najeriya wayoyo ta sai da yake ta kasa. To yanzu karama abinda jam'iyyar PDP ta yi a baya kan abinda jam'iyyar APC take.
Me yiwa irin wannan gogoriyo da gwagwarmayar gwarmai ko gwabzar juna cikin jam'iyyar APC ta sa jam'iyyar APC ta kafa kwamitin sulhu alabashi kowa ya hakure shiru har ma jagoran kwamitin sulhun ta jam'iyyar APC Sanata Abdullah Adamun jihar Nasarawa na nana tabbatun ganin an yi kokarin komai ya gyaru.
Ana so ne daidai gwargwadon hali duk inda yake akwai matsala wanda ya kawo bambance-bambancen ra'ayi ya kawo ma fada a wasu wurare to mu ga cewa mun samu sanin wayannan korafe-korafe a samu maslaha. Ga wani kusa tauna cewa ya kamata a bai wa 'yan jam'iyya dama don su korafe-korafen su a bayyane su rubuta takarda na musamman da sun san menene kukansu. A kuma suna suna kotu za mu ga wani hanyar za'a bi su janye ƙararrafen su a kotu. Domin ɗaya daga cikin abin da muka gaya a duniya shine kada ɗan jam'iyya mu ita zai kai jam'iyya kotu. To ba za mu yi watsi da su ba za mu ga wani hanya za mu bi su janye ƙararrafen su a kotu.
Kici-kici ko kici-ba-kici-ba kifa ciki a kan kujerar shugaban ƙasa a shekarar 2023 da ake ta faman buga daru. Ta sa ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya Sanata Yusuf A. Yusuf na jihar Taraba ya fito yana tabbatar duniya cewa su ma fa sun daɗe suna jiran wannan kujera ta shugabancin ƙasa shekaru aru-aru. A saboda haka ɗan masa ya ce duk da yake baya goyon bayan maganar karɓa-karɓa amma tunda kowane jinsi ya taɓa a kan maganar shugabancin Najeriya to ya kamata su ma ƴan majalisar tarayyar Najeriya a ba su dama alabashi ɗaya daga cikin su yayi kuru.
Ni dai na san wanda ba zai zamanta shugaban ƙasar Najeriya ba, ban san wanda zai zamanta ba. Na san duk wanda ya kasa takara a rawar gani a Najeriya ba zai zamanta wanda talaka zai fito ya zabe shi ba. Na biyu, wannan magana da ake ko ta arewa ko ta kudu da sauransu, ni lokaci fa yayi inda za a ce kowa ya fito ya takara. Ai akwai bangaranci daban-daban a Najeriya, akwai gwamnoni, akwai tsoffin sojoji, akwai kuma ƴan majalisa da suke so su zama shugaban kasa. Amma ni na gani tsoffin sojoji sun yi, gwamnoni ma sun taba, Umar Yar Adua mai rasuwa, Gulla Janata, ai yanzu sai a bar mana mu ƴan majalisa a fito da president daga wajen yin parliament.
Sai dai kuma tuni dan masarjin tare Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Imo Sanata Rosas Owele Okorocha ya bulle na ga duniya cewa maganar zaben shekarar 2023 fa magana ce ta zaben zakulo kwararru. Da yace komawa zai fito ya taka takara kuma ko daga ina yake kawai a duba abin da ya baya a ga idan al'umma shi sun karu.
Ya kamata mu da sake wata hanya musamman halin mutanen Samsaba. Ya kamata mu duba mai aka sansu da shi da wani da hali suke ta yi ta da don yadda da yake siyasa ta yi yawa yanzu da ana magana 2023 ka ji mutane zai su fara cewa zai yi makasana zai su yi ba su taba yin ta ba a rayuwarsu duk abin da aka fara duk kuka ce ana campaign ba ita ake yi ban aka shiga office don haka ba masu aida na da yake na. Na biyu shi mai nuna bambanci ne zai nuna bambanci na Krista da Musulmi ko zai nuna bambanci na Kudu da Arewa ko zai hada kawai zama nashi.
Sai kuma duk da haka su ƴan arewacin Najeriya kare jaddadawa duniya suke cewa barganin sun yi jagoranci a wannan karan fa babu yadda za a yi a fita fagen fafat zaben shekarar 2023 kuma a ce an bar su da zaman zuru. Har ma mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Amana cewa ƴan arewan na da ta cewa a dukkanin batutuwa domin su ke da tsantsar dakaru.
Duk abin da yake muhimmanci yanzu banda bautan Allah ana amo dai wani ƴan arewa in dai zamu kwaci kanmu da kanmu ba abin da yafi mana muhimmanci yanzu fiye da mu yi rajista mu yi zaben 2023 don dai a gaskiya arewa tana da hanyar da za ta iya makanta a din alheri. Sauran Najeriya ba za su yi arewa komai ba amma muna iya makanmu kuma hanyar da kawai za mu yi shine mu zaɓi shugabannin kirki mu zaɓi waɗanda muke ganin za su warware mana matsalolin da muke ciki ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce ban da dan arewa.
To duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajewa kenan a cikin wannan shiri na manuniya duk ko da yake ga muryoyi nan mun tattaro dullu a madadin dukkanin wani suka saba taimakawa wajen tattaro muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri tun daga farin farfaru musamman ma dai maman manuniya Madina Dauda da kuma Shamsiya Hamza Ibrahim din da kan taimakawa wajen ganin shirin ya tsaru sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Haruna Dauda biyun jihar Bare barin Barnan da suka tattaro mana muryoyi na wasu mutanen da suka rike manyan kujeru. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Dalilin masallacin Juma'a na a lambar na Hauka magana wanda yake zai yanzu akan maganan zamantaka mutane mu zai yanzu da sun tayar hankata ya tanta dannan Allah su yi hakuri su ajo makamin su ne su je su nemi bukata su wajen gwamnati ta biya musu mu da su duk mu zama zaman lafiya in ba zaman lafiya ba ci gaba na kasa. Su ma dan uwan ne dukkan zumuni fadansu suna aikata hunan kuma shi kagan Allah yake wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. To duk mutumin da aikata na alheri yana kanshi kuma na sharri yana gaban shi saboda wannan murai din su su mutane ba su kula su ba su afka da mutane suna cikin mutane ba su satan duke ba su tayar hankali duk mai kai haɗa kai ne murai din su su ake makarin su jin su nemi bukata wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su rokare shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kawo.
Da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice.
takaitattun labaran na duniya, wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar internet na Amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri dake da alaka da China ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda tara kutse. Da alama babban komandan sojin Sudan ya kara karfin rike madafin iko yayin da ya nada sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta. Gwamnatin Amurka ta bukaci Amurkawa da su fice daga Haiti saboda tsananin rashin tsaro da kasar ke fama da shi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jiyo sabon abokan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yara da take yana gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada sautin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.